Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 1 ga watan Oktoba shekarar 2018, Safina ta sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya amince da ya karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgizan kasar da ta aukawa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar kasar jefa kuri'a akan canza sunan kasar. Jami'an kasashen Amurka da Canada sun cimma matsaya game da batun kasuwanci da kasar Mexico.
Kanin labaran kenan aka ji. A shirin namu na yau za ku ji cewar
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi na musamman ga al'ummar kasar akan cika shekara 58 da Najeriya ta yi da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka na kasar Ingila, inda ya zayyana jadawali mai tsawon gaske.
Har ila yau kuma za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya akan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari. Idan muka koma Niger kuma, a yau ne dokar soma amfani da madaurin mota da hular kwano ke fara aiki. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam da Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Mausare, assalamu alaikum. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya bada umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgizan kasar da ta aukawa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Shugaban hukumar amintattun da lura da saka hannun jari na kasar Thomas Lemburg shine ya bayyana haka yau Litinin a shafin sa na Twitter. Yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin Palu da Sulawesi, inda wannan bala'in ya fi shafa. Jami'an kasar ta Indonesia sun bayyana fargaban su tun ranar Juma'a cewa adadin mutanen da suka mutu za su yi karuwa zuwa dubbai sakamakon wannan girgizan kasar da wannan tsunamin, musamman lokacin da masu aikin ceto suka samu sukuni isa cikin ƙauyuka na wannan birnin inda abin ya shafa. Tashan jiragen sama na aiki kaɗan kaɗan, sai dai yawancin masana'antun da ke samar da hasken wutar lantarki sun mutu, kan hanyoyi duk sun yamutse. Salin da yake ran gadi a garin Palu jiya Lahadi, shugaba Widodo ya ce babban bukatar da ake da ita yanzu a wannan wurin shine samar da manya-manyan motocin da za su kwashe kuragusan da suka zubo ƙasa sakamakon rushewar gine-ginen. Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar ƙasar ta jefa kuri'a akan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar Girka domin Macedonia ta samu dama na shiga ƙungiyar NATO. Tun da farko, jami'an kungiyar tarayyar Turai da kungiyar tsaro ta NATO sun buƙaci ƙasar Macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya sunan ƙasar, wanda hakan zai ba ta damar shiga cikin kungiyoyin biyu. Kwamishinan fada da kungiyar tarayyar Turai, Jones Hans, ya faɗa a shafin sa na Twitter cewa yana sa ran daukacin shugabannin siyasar ƙasar su mutunta wannan shawarar da 'yan ƙasar suka yanke, kuma su haɓaka shi ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba. Sakataren na NATO Jens Stoltenberg shi ma a nasa shafin Twitter cewa yayi, ina kira ga dukkan shugabannin siyasar ƙasar da kuma jami'u su samar da wata hanya madaidaiciya domin amfani da wannan dimbin damar da ta zo a gare su. Yace yana cewa har yanzu kafar NATO a buɗe take ga ƙasar ta Macedonia, sai dai kuma wajibi ne ya zamanto an cika dukkan sharuɗan ƙasa da ƙasa da ya dace a ce an cika. A cewar hukumar zaɓen, mutanen ta ƙidaya sun haura kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka amince da wannan sauyin sunan zuwa ƙasar Macedonia ta Arewa, sai dai kuma kashi 1 cikin 3 ne waɗanda suka cancanci jefa kuri'a suka kaɗa kuri'an. Bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi na hurjanjan kafin cikar wa'adin 12 dare da suka sawa kansu, jami'an kasashen Amurka da Canada jiya Lahadi da daddare suka cimma yarjejeniya game da batun kasuwanci da Mexico, wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar NAFTA ta kusan shekaru 25. Wannan yarjejeniyar kasuwancin ta Amurka da Mexico da Canada ya kai da ya kai na tarin kuɗi har sama da dala trillion guda a shekara. Ana sa ran shugabannin uku su sa masa hannu a cikin watanni biyu masu zuwa idan Allah ya kai mu. Shugaba Trump ya maida suka yarjejeniyar na kasuwanci ta NAFTA ɗaya daga cikin abubuwan da ya amfani da shi wurin kamfe ɗin shi lokacin yakin neman zaɓe a shekarar 2016. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin juyin juya hali na ƙasar Iran sun faɗa yau Litinin cewa sun kai hari da makami mai linzami ga 'yan yakin sa kai na ƙasar Siriya. Sojojin na Iran suka ce 'yan yakin sa kan ne ke da alhakin kai hari a kan sojojin da ke fareti a Ahwaz, wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 25 kana wasu 65 suka yi ji rauni. Iran suna amfani da kalmar takfiri wanda ke nuni ga 'yan yakin sa kai na ƙungiyar Sunni da ƙungiyar IS. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya ruwaito cewa sojojin na Iran sun harba makami mai linzami mai suna Zulfhaq da Kiam, wadanda suke cin zangon kilomita 750 da kuma kilomita 800. Sai dai abinda ba a sani ba shine ko wake da alhakin kaiwa sojojin hari lokacin da suke bikin tuna yakin Iran da Iraq wanda aka gwabza a tsakanin shekara 1980 zuwa 88. Iran ta ce ba laifin kowa bane illa na 'yan awaren kasar su da kungiyar IS. Yau Litini ne matar shugaban kasar na Amurka Melania Trump za ta fara ziyarar wasu kasashen Afirka, wanda wannan shine irin na farko tun lokacin da mijinta ya zamo shugaban kasa. Fadar White House ta faɗa jiya cewa ziyarar na kwanaki biyar a kasashe hudu da suka hada da Ghana, Malawi, Kenya da Masar zai mayar da hankali ne akan asibitocin da ke nasaba da haihuwa da kula da goyon ciki, sai kuma batun ilimin yara da tarihin al'adun waɗannan kasashe, tare da duba yadda Amurka ke taimakon kowace ɗaya daga cikin su domin ganin sun zamo masu dogaro da kansu. Kyautata rayuwar yara shine babban abin da uwar gidan shugaban kasar ta baiwa fifiko a shirinta na mai taken "Zaka zama gwarzo a duk abin da ka sa a gaba," wanda ta kaddama a farkon wannan shekarar. Sai dai kuma tafiyar nata kila ya fuskanci matsala saboda kalaman da mai gidan ta yi a baya na muzantawa ga kasashen Afirka.
Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar da jawabin bikin samun 'yancin kan Najeriya da ake gudanarwa shekara da shekara don murnar zagayowar ranar. Wakilinmu Umar Faruk Musa na dauke da ƙarin bayani.
A jawabinsa da ya kai minti 13, inda yake bayyana matakan da gwamnatin za ta dauka wurin tabbatar da 'yan Najeriya sun ci moriyar zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, da cin moriyar demokuraɗiyya da kawo ci gaba, da kuma tabbatar da an samu zaman lafiya mai dorewa, abinda ya ce shi ne ginshiki na ci gaba na al'umma. Shugaba Buhari ya ɗauki lokaci mai tsawo wurin jinjinawa Dakaru da sojojin Najeriya waɗanda suka taka rawar gani wurin kawo zaman lafiya a cikin ƙasar.
I want at this point to pay tribute to the men and women of our armed forces.
Ya ce ina jinjinawa Dakarunmu mata da maza a soji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka dage wurin aiki cikin mawuyacin yanayi domin kare ƙasarmu, tare da ba da tabbacin cewar duk wani abu da ya kamata a yi a matsayina na shugabansu zan ɗauka domin na inganta rayuwarsu, na ba su haƙoƙinsu, na ba su kayayyakin aiki domin su samu nasarar aiki. Wannan kuwa kamar da shugaba Muhammadu Buhari yake faɗa, ita ce hanya tabbatata da za ta kawo zaman lafiya da kuma ci gaba a wurin aikin soji da sauran jami'an tsaro, da tabbatar da an mulkushe 'yan ta'addancin da suka kaiwa Najeriya intaha a arewa maso gabacin Najeriya da kuma tsakiyar ƙasar. Kamar da ya ce,
"We are working with countries in our region."
Muna aiki da makwabtanmu da ke fuskantar irin wannan ƙalubale domin tallafa ma junanmu da burin cewa an magance wannan matsala. A halin yanzu ina gargaɗi da kakkausar lafazi da duk masu kashe-kashe da kuma 'yan ta'addancin da ke sa riga ko yin amfani da kare manoma ko makiyaya, domin ta da zaune tsaye da cewar lalle babban hukunci na fuskantar su a gaban doka. A duk wanda ya ci gaba da ta da zaune tsaye ko aka kama shi da aikata irin wannan laifuka. Dangane da yanar gizo ko kuma sashin yada zumunta kuwa.
Never before have we faced such a challenge.
Yanzu fiye da kowane lokaci muna fuskantar kalubale. Dole ne mu tashi tsaye mu kama girmanmu mu kyamaci waɗannan sassa na sada zumunci masu ingiza kiyayya da tashin hankali da kuma haddasa fitintunu a cikin al'ummarmu da sunan wani buri ko dai na siyasa ko kuma na samun biyan bukatar kansu da sunan yada ƙarya ko kuma ɓatanci. Inda yake cewar zamani ya zo da ya kamata a amfani da irin wannan sassa na zamani wurin yada alheri da kawo cigaba a cikin ƙasa ba kawo ɓatanci a cikin al'umma ba. A ƙarshe shugaba Buhari ya yi kira da kuma baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa yana riƙe da amanarsu kuma ba zai manta ya ɗauki duk wani mataki da ya kamata wurin kawo zaman lafiya da wadata da cigaba na tattalin arziki da kuma kare al'ummar Najeriya ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A Lagos kuma 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da safiyar yau. Wakilinmu Babangida Jibril na dauke da ra'ayoyin nasu.
Bikin na bane dai ya zo ne a daidai lokacin da har yanzu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu game da tsadar rayuwa da kuma harkoki na tsaro. Sai dai a jawabinsa ga 'yan Najeriya da safiyar yau, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ci gaba da samar da tsaro da kuma bunƙasar tattalin arziki, inda kuma ya gode wa dakarun Najeriya bisa namijin ƙoƙarin da suke a sassa daban-daban na Najeriya wajen wazar da tsaro da kuma zaman lafiya. To ko ya 'yan Najeriya suka ji gaba da jawabin na shugaban kasa Muhammadu Buhari, ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos suka shaida mani.
Gaskiya alhamdulillahi ina farin ciki da wannan rana. To amma a fata na a wannan gwamnati abinda nake so kamar yadda ake cewa za a yi zabe na adalci, to a yi wannan zabe na adalci kamar yadda gwamnati kuma kamar yadda ake faɗa game da tsadar rayuwa gwamnati ba kin kokarin ta yi mun san tana yi, kamar harkokin tsaron dai a ci gaba da yi mun san ana yi, musamman kan hanyoyin da muke ganin tsaron kamar ya samu kuma amma dai sai a hankali musamman hanyoyin Kaduna zuwa Birnin Gwari ko zuwa Funtuwa.
Ina cikin farin ciki da Allah ya kama wannan rana mai dimbin tarihi da daraja wanda Najeriya muka samu yancin kanmu. A gaskiya Najeriya ƙasa ce ta zaman lahiya kuma da ke samun ci gaba, kuma Allah ya ba mu shugabanni waɗanda ke so su ga ƙasar mu Najeriya ta ci gaba. Gaskiya wannan ƙasa ta mu Najeriya agogowa irin na kayan abinci da zaman lahiya a Najeriya ya riga ya kamata a ce ga sauna agogo mun dan samu ci gaban su sosai.
To alhamdulillah muna ta Najeriya farin cikin ka shekara 58, amma fa gaskiya bangaren tsaro da harkar sufuri da rayuwa gaba daya a Najeriya sai mu ce to gaskiya muna cikin wani hali inda a ce gwamnati za ta iya taimaka mana, to ta taimaka mana akan tsadar rayuwa. Gaskiya ana shan wahala a Najeriya gaskiya.
Shi ko wannan malami ya ce wa
keep it on and then stamps going on, everything is going to be okay. And I'm praying to Buhari so that to keep him more alive, more long life, so that he can do better.
Ni a gani na har yanzu muna ci gaba da koyo ne idan aka tantance da wasu kasashe da suka shafe shekaru aru-aru suna mulki. Adata dai shine Allah ya baiwa shugaban Najeriya lafiya da yarda zai ci gaba da jagorantar kasar nan a shekaru masu zuwa, domin kuwa na imanin akwai canji mai zuwa a nan gaba. Wannan biki na samun yancin kan Najeriya daga Turawan Ingila dai shine na ƙarshe kafin zaben shugaban ƙasa da na gwamnati za a gudanar a watan Fabrairu shekara mai zuwa, abinda kuma shugaba Muhammadu Buhari ya amfani da damar wajen tabbatarwa 'yan Najeriya da ba na ƙasashen waje cewa gwamnatinsa za ta iya bakin ƙoƙarinta na tabbatar da ganin an gudanar da wannan zabe cikin nasara da kuma kwanciyar hankali. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
I love it. gari annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su
To a gaida baban gida Jibril a jamhuriyar Nijar kuma dokar soma amfani da madaurin mota da saka hular kwano ta fara aiki a yau bayan shudewar wa'adin kwanaki 20 da hukumomi suka bayar na ci gaba da daukar matakan sassauta barnar da hatsarin ababen hawa ke haddasawa Sule Mummuni Barma na dauke da wannan rahoton
Magamar hanyar Premier Echanger kenan da ke kan titin da ake kira Avenue Mali Bero wanne yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fuskantar cinkoson ababen hawa a nan yamai. A wannan safiya ta Litinin 1 ga watan Oktoba, kusan galibin matuƙa sun ɗaura maɗaurin da ake kira Centre de Sécurité, yayin da akan ganin mafi yawancin masu babura sanye da hular kwano da nufin yin biyayya ga dokar da hukumomi suka kafa. Wani matukin babur Malam Sha'ibu Abubakar na ganin fa'idar wannan mataki.
Dan ni wannan shaida ce gare ni. Kwanakin baya na hudu da kask sai ni juyi hudu zuwa biyar ma saman gudron kask na kaina. To kalisa ba ka gani a wannan lokaci in babu taya ka gani. Wallahi wannan abi yana da kyau. Ubangiji Allah ya sa mutane su gane mana wannan kask din kuma ta zama unhuni gare su.
Haka su ma masu motoci ke yabawa da wannan tsari ko da yake a cewar su abin na bukatar gyara
su da kansu ya kamata su yi sari wajen su wannan doka ne na gwamnati ya kamata in ya buge ka ya buge wani shiko kakkadi ba kai soje ne ko wani fite ko wani otorite
tuni dokar ta fara rutsawa da wasu masu ababen hawa irin su Iliyasu wanne yan sanda suka kwace wa inji a dazu da hantsi saboda samun sa da rashin saka hular kwano
dokan da anka sa anka ce kas ni ko ban samu sai ba anka kama ni inda na san hakan ne da ban hita da mota ma sai aje gida ko ba haka ba yau na san da man sai da dauki mota saboda abin da an za doka ai kuma mota ya bi shi
a ranar 10 ga watan jiya ne hukumomi suka sanar da jama'a cewa saka hular kwano da amfani da madaurin mota wajibi ne ga jama'a daga ranar 1 ga watan Oktoba abinda shugaban kungiyar direbobin taxi ba ta da Jibril ke cewa ba su gamsu da shi ba
irin wannan doka ba a bata kwana 18 ana bata ne a kalilan wata 6 ne in ba mu san wata 6 ba mu san wata 3 ni taxi ina doka mutum 4 a ce mutum 4 duka sai sun sa sentir babu gaskiya ni driver da passenger kin da yake gaba na wannan centre de sécurité ya shahe mu doka ce mu yarda da ita amma ba a ce mu ne na baya yana sawa
domin kawar da dukkan wani shakku daga zuciyar jama'a wani jami'in kula da zirga-zirga da muka tarar yana bada hannu ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa
an ce doka doka ne kowa kamata yi bishin da kamata saboda mutane su tai lahiya su dawo lahiya don kan gane ba wani takura bane
doka ta ce dukkan wanda aka kama da laifin kin amfani da hular kwano ko madaurin mota za ci shi tara daga jika 5 zuwa jika 10 na sefa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
An gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariya ta Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon jiya, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya zanta da wasu 'yan ƙasa masu kishin ci gaban al'umma, wajen ganin sun jawo hankalin al'umma da ƙoƙarin ganin sun wayar da kan iyaye dangane da muhimmancin ilmantar da 'ya'yansu. Da ganin cewar tallako wani abu makamancin haka bai hana 'ya'yansu samun ilimi da ya dace da su ba. A shirin namu na yau za ku ji yadda shirin nasu yake gudana.
Mu nemi ilimi gwadaban tsorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa. Ilimi don kowa.
To ajariza ga wannan wani fanni wasu da su ƴan Bridge Nigeria suka bullo da shi ba mu sani ba ko dama yana cikin wani hurumi na hukumar ki tunda mun san cewa akwai hukumar tsangaya da sha'anin almajirai a jihar Kano
aiki ka san ita hukuma ta raba kowa da aikin shi aikin tsangaya akwai board da gwamnati ta yi wanda ake kira Quranic and Islamia School Board wannan sune suke dealing da almajirai directly amma mu na mu duk wani mai makaranta ta yaki da jahilci ko kuma ta ilimin manya kamar yanda aka sani ko ta mata ko ta maza a karkashin mu su kuma tasu tsangayoyin su ne na ilimin Islama karatun Alkur'ani kawai wanda mu kuma a wajen mu muna hada mu ma da ilimin Islama da karatun Alkur'ani at the same time kuma ka san muna koya sana'o'i mata muna koya musu sana'o'i
to kamar wannan su wannan kungiya tsarin su kamar na adult education din ne sai dai da yake kuma sun shiga tsangayoyi ne sun tsamo su almajirai gashi kuma sana ma yunkurin cinkara ku da wannan batu dan ganin yadda za a cinka wato aiwatar da al'amarin a ƙarshe a samu certificate na da ake bukata
to ai dama mun tattauna da su kuma mun yadda za mu ba su certificate bisa sharadin cewa sai mun tura ma'aikatan mu sun je sun gwada wayannan yaran kuma ka san ilimi harka ilimi yanda take dole sai an sa a gwamnati hannu barantana ma a ce a wannan lokaci da ake da al'umma maza da mata da yawa da matasa da suke da bukatar tallafin na karatu
Haji Hadiza ni a wannan gaba ma kullun gashi hukumar nan tun shekara 1980 da wani abu aka kafa ta babban aikin ta shine maganar ba da ilimin manya din nan amma har yanzu an yi magana sai a ce mizanin ilimin zamani na mutanen jihar Kano bai kai yadda ya kamata ba me yake faruwa ne har yanzu zaki ga manyan ba har yanzu akwai dana ba su iya karatu nan da rubutu ba ba su zuwa
aikin agency for mass education sama da shekara yau shekaran mu 38 da kafuwa mun ci lambobi ma guda biyu na UNESCO 1993 da 1993 sai da aka je France sai kuma aka tafi United Nations aka bayar kusan irin wannan ma'aikatar tamu da aka kafa ta a gwamnatin tarayya nan Kano suka zo suka kofa kusan zan iya buga kiji in ce din Najeriya ba wata hukuma ta ilimin manya da ta fadada ta girmama take mass production kuma na ilimi kamar nan Kano State Agency for Mass Education
to amma maganar da muke har yanzu dai wato zaki ga cewa idan aka tantance da alƙalman yawan jama'an mutane da kuma alƙalman waɗannan suka iya karatu da rubutu za a iya cewa kamar da sauran aiki
to kada ka manta Kano jiha ce mai mutane kimanin kusan miliyan 20 kusan miliyan 20 kuma dambu idan yayi yawa baya jimmi amma ina tabbatar maka cewa gwamnati a tsaye take a tsaye muke kyam wajen kokari binni da kauye abinda zai baka sha'awa ma sai kaga cewa ai shi ilimi ba wai kawai karatu da rubutu ne ilimi ba a'a sana'a domin yanzu mata da suke karatu a gurin mu sun iya takalmi da jaka kuma zaka iya gwada wannan takalmi da jaka da irin wanda ake kawo mana ma daga kasar wajen dinki keken dinki kowane iri ne zaka ga mace ta hau kan shi ta yi amfani da shi irin na surfani irin na buga dutse a dari guna da mata suke yi yanzu da kayan daki kayan gyaran daki da sauransu muti ne a wajen mu ma irin su sabulu da man shafa mun wuce wannan level din ba ma ma koyar da shi saboda mun wuce sai sana'a sosai wanda za ta kawo mata rufin asiri so karatu da rubutu wani bangare ne na ilimi abin nake so ka gane kenan koyar da sana'a duk wani abu da ya samu dan adamu daga ranar da aka haife shi har zuwa ranar da zai rasu shine a ilmance muke kira ilimi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau kenan sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
da mata don mazammikewa kai kokarin neman sani don kanka
to sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email
Kwan farko ya fito daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura, wanda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Na te shugaba Buhari tare da ƴan uwa ƴan Najeriya murnar zagayowar wannan rana, samun ƴancin kai. Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya. Amin. Sai kuma sako na biye wanda ya fito daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchin Najeriya, wanda shi kuma ke cewa Salam BOA Hausa. Muna te jam'iyyar PDP a jihar mu murnar kammala zaben fidda gwanin su lafiya ba tare da samun cece kuce ba. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya baiwa wanda zai zama mana alkhairi nasara zama gwamna a jihar Bauchi, ko a PDP ko a APC yake. Allahumma amin. Salam BOA Hausa. Na fatan kuna lafiya. Ina taya daukacin al'umman Najeriya murnar zagayowar rana samun ƴancin kai da ke gudana a yau. Allah ya nuna mana ta baɗin baɗaɗa. Amin. Sako daga Namairo Umar Makera. Sai kuma sakon Aminu Kano mai da Garko, wanda ya ce Assalamu muryar Amurka, ku bani dama na jajantawa al'ummar jihar Filato bisa kisan gillar mutane da wasu bata gari suke yi. Da fatan mahukunta da malamai za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen magance rikice-rikicen da ke Kongo bakon baya a faɗin jihar. Amin. Sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Kot Dunari da Umar Baban Yayi Sabon Gida jihar Jigawa, wanda suke cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Filato. Ya kamata su yi karatun tanisu, su rungumi junansu domin su zauna lafiya, kada su yarda 'yan siyasa su yi amfani da su domin biyan bukatarsu.
To a gaida Hafiz Ado Baballe, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ba da umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgizar kasar da ta auka wa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Shugaban hukumar amintattu da lura da saka hannun jari na kasar Thomas Lemburg shine ya bayyana haka a yau Litini a shafinsa na Twitter. Yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 884 a birnin Palu da Sulawesi, inda wannan bala'in ya fi shafa. Prime Minister Macedonia ya ce zai bukaci majalisar kasar ta jefa kuri'a akan canza sunan kasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da kasar Girka, domin Macedonia ta samu damar shiga kungiyar NATO. Tun da farko, jami'an kungiyar tarayyar Turai da kungiyar tsaro ta NATO sun bukaci kasar Macedonia da ta ci gaba da yunkurin ta na sauya sunan kasar, wanda hakan zai ba ta damar shiga cikin kungiyoyin guda biyu. Bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi wurjanjan kafin cika wa'adin 12 dare da suka sa wa kansu, jami'an kasashen Amurka, Canada, jiya Lahadi da dare sun cimma yarjejeniya game da batun kasuwanci da Mexico, wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar NAFTA ta kusan shekaru 25. Wannan yarjejeniyar kasuwancin ta Amurka, Mexico da Canada da ya kai na tarin kuɗi har sama da dala triliyan guda a shekara, ana sa ran shugabannin kasashen uku su sa masa hannu a cikin watanni biyu masu zuwa idan Rabbani ya kai mu. Sojojin juyin hali na ƙasar Iran sun faɗa yau Litini cewa sun kai hari da makami mai linzami ga 'yan yaƙin sa kai na ƙasar Siriya. Sojojin na Iran suka ce 'yan yaƙin sa kai ne da ke da alhakin kai hari akan sojojin da ke fareti a Hafs, wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 25, kana wasu 65 suka ji rauni. Iran suna amfani da kalmar takfiri, wanda ke nuni ga 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Sunni da ƙungiyar IS.
To masauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniya mu na yau Mr. Rob McLean, ni Safinatu Sadiq Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe, shirin matasa.